بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل ذكرت ده مكينا لستات مختصر صحيح البخاري شيني التدريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح نا الزبيدي منطيا لا متاشي أحاديث دا مالك شوى عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. واتيو حديث دا مدرسي نتقوص أيو إن شاء الله. وانا حديث قكارا منا قارا ستفيكا وانا حديث إمام البخاري ويتوشى كركشم وني بابي ليت باب علامة الإيمان حب الأنصار. واتوانا بابي ينا بياني أكن سوى علام من إيماني ko alamar imani shine son ansarawa. To shi yasa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin alamomin imani mutum ya zama yana son ansarawa. Hadisin wa anhu an ruwaito shi daga Anas, domin shine wanda aka ambata a nan kusa radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. قال في آية الإيمان حب الأنصار، علامة إيمان شين صن أنصار، وآية النفاق علامة منافرتكم بغض الأنصار شين كن أنصار. وتو أنصار جمع ناترني، فأما وني علمين نصحبي شي بايد مفردي أبي ساونا علم الناس با أتو غداتي ناصر تدي أتي أنصاري. وتو بأنصاري سوني صحب منزون الله sallallahu alaihi wa sallam na Madina, wanda suka karbi bakwantan muhajirun wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina ne, su ake cewa ansarawa al-ansar. Wayannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace son su alama ce ta imani, kin su kuma alama ce ta munafurci. Wato idan kana son ka mutum yana da imani, to sai ka duba kuma yaya alaƙansa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana son su ne ko baya son su. Idan yana son su, wannan alama ce na cewa lalle mai imani ne. Idan baya son su, alama ce na cewa bai da imani. To anan al-ansar sun samu wannan daraja saboda imanin da ke cikin zuciyansu da kuma tausayin da Ubangiji ta'ala ya sa a cikin zuciyansu, a cikin zukatansu. Sun tausaya muhajirun waɗanda suka fito daga Makka suka taho Madina hijira, suka bar gidajensu, suka bar dukiyoyinsu da iyalansu, suka gudu da addininsu, suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba su da ainihin gida, ba su da dukiya, ba su da komai, sun dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Su kuma ansar suka karbi baƙuncinsu, suka karbi ainihin tsawainiyansu da ciyar da su da shayar da su, suka kasa dukiyoyinsu rabi, suna ba su rabi domin su samu yadda za su rayu a cikin garin Madina. Wanda wannan shi yake nuna imanin waɗannan bayin Allah. Wato duk da cewa muhajirun sun fi su daraja, amma kuma sun yi aikin imanin da ya kai a jinjina musu. In ba muhajirun din ba, babu wasu wanda suka fi su daraja. Muhajirun su ne wanda su kwata-kwata sun bar iyalansu da dukiyoyinsu da gidajensu gaba ɗaya, suka fita su kaɗai, suka tafi Madina domin su je su yi addinin musulunci. Su kuma waɗannan suka taimaka musu da wani ɓangare na dukiyarsu. To kaga muhajirun sun fi su ɗaukaka da sababin hijiran da suka yi, al-ansar kuma su suke bin su a ɗaukaka da sababin wato asalin da sababin ainihin taimakawa muhajirun da suka yi. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba da labarinsu gaba ɗaya a cikin wata sura yake cewa: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Wato ana bawa tai'u, shine dukiyan da aka karɓa a wajen yaƙi, ko da aka kai wa kafirai hari suka gudu ba tare da an yi yaƙi ba aka karɓe ta ita ce dukiyar Banu Nadir ana ba wa ainihin faƙirai na muhajirai waɗanda aka fitar da su daga gidajensu da dukiyoyinsu aka kwafe musu dukiya suka tafi suka bar dukiyansu suka tafi suka bar gidajensu amma suna neman falala ne a wajen Ubangiji subhanahu wataala da kuma yardan Allah sannan suna taimakawa Allah suna taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ta'ala ya ce ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya a cikin imaninsu wannan su ne kashi na farko na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake cewa al-muhajirun wanda suka yi hijira suka bar komai nasu suka tafi Madina domin taimakon addinin Allah sannan Ubangiji ta'ala ya musu shaidan cewa lalle sun yi haka tsakaninsu da Allah ne suna neman falalan Ubangiji subhanahu wataala da yardansa so sannan sai ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim yuhibbuna man allazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وين سك بيوبان سوني أنصار عوام وين دم زون الله صلى الله عليه وسلم يتي وتندا سك زونا أجرم مدينة كافين مهاجرون كما زن سك إيماني كافين ديو على جسم مهاجرون إن للي سنا سوم وتندا سك هجرة إزوا غريسو kuma ba sa samun wani hasada a cikin zuciyansu daga abin da aka bawa su muhajirun din na falala ko kuma na daraja ko wani abu na ganima kai suna fifita muhajirun a kansu wato suna son a ce an bawa muhajirun wani abu na ganima maimakon a ce su aka bawa to Ubangiji subhanahu wataala yake duk wanda aka kiyaye shi da komron kansa da rowan kansa waɗannan su ne marabbanta wato su wa'innan muhajirun sun siffantu da siffofi guda uku siffa ta farko abunan ansar siffa ta farko sun yi imani da Allah subhanahu wataala siffa ta biyu kuma shine sun zauna a garin Madina kafin muhajirun su zauna a garin Madina sannan siffa ta uku shine suna son wa'inda suka yi hijira izuwa gare su din wato suna son muhajirun musu ɗauke su cewa sun zo su matsa musu bane domin idan kai ba karimi bane sai ka gana gudun hijira daga garuruwan da ake fada ana dawowa garinku ko ana zuwa gidajenku to sai ka ɗauka cewa za a takura maka ne za a cinye maka abincinka za a talauta ka za ka zama miskini da sauransu shede ya dinga maka wahayi sai ka ga mutum yana neman ta ina zai gudu ba tare da ya samu wanda suka yi hijira sun zo gidansa ba to amma muhajirun su tarban masu hijiran suka yi ya zamana suna son ma su zo su sauka a gidajensu ba tare da suna jin wani abu a zuciyansu ba kuma dukkan abin da aka ba muhajirun din ba sa jin hasada a cikin zuciyansu to kaga wannan shi yake nuna cikin imaninsu kenan ba su dauki cewa sahabban Makka sun zo su matsa musu bane kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada yan uwantaka a tsakaninsu sai a ɗauki ɗaya daga cikin sahabin Makka wanda ya zo Madina a ɗauki wani daga cikin sahabin Madina sai ake to an haɗa ku 'yan uwantaka kai ka taimakawa ne wannan ma ya taimakawa ne wannan ma ya taimakawa ne kai ɗan uwan wane ne kai ɗan uwan wane ne haka aka dinga yi kowa in ya tashi taimako kai tsaye ya san wa zai kai wa wato ainihin taimakonsa suka dinga raba zuciyoyinsu biyu suna ba wa 'yan uwansu wato rabi har ya zamana saboda danƙon zumuncin da idan wani ya rasu daga cikinsu ɗaya yana gadon ɗaya saboda yan uwantaka irin ta addinin musulunci sai daga bane Ubangiji subhanahu wataala ya soke wannan gadon ya zama na ba mai gadon ka sai danginka na dini to haka suka dinga zama da su suna tallafa musu suna taimaka musu Sa'd bin Rabi Abdurrahman bin Auf ya sauka a gidansa yace ya raba dukiyansa biyu Abdurrahman bin Auf ya tsautsaya yace ga mata na guda biyu ka zabi wacce kan saka ka aura saboda ya bar matarsa a garin Makka amma Abdurrahman bin Auf yace masa barakallahu laka fi malika wa ahlika walakin dullani ala suq Allah yawa dukiyanka da iyalenka albarka amma ka nuna mini kasuwa ni bana bukata ka nuna mini kasuwa ka nuna masa kasuwa yaje sai suku yana sayarwa irin busheshen nono nan a haka har ya samu kudi har ya aure har ya zama mawadaci ya zo da turare irin na angonci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya naga haka yace ai nayi aure ne yace masa to aulin walau bishati kai walima koda da akuya ne kaga wani ya nuna ya samu wadata kenan domin akuyar ba wani abu ne a wurinsa ba, shi yasa aka ce yayi walima koda da akuya ne. To kaga wannan imani irin na sahabbai, sai mutum ya tsaga zuciyarsa biyu ya ba wa ainihin sahabi wato guda ɗaya muhajirun, tare da cewa suna buƙatan wannan abu. Shi yasa Allah ta'ala ce walau kana bihim khasasa, walau kana bihim khasasa, koda suna buƙatan abun sukan ba wa ƴan uwansu. Wannan shine ake ce masa al-isar, wannan kuma yana sama da me, da aljudu ko as-saka. As-saka ka bada wani abu na dukiyanka kashi ɗaya ko kuma abun da bai kai rabi ba, ashe ban kashi gashi, ka bada kashi abun da bai kai rabi ba, shine ake ce as-saka. Aljudu kuma ka bada rabi ko fiye da rabi. Al-isar kuma kana son abun ka bada shi ga wanda yake bukata kai kuma ka hakura. Kuma sai na Abubakar ya yi wannan lokacin da za a tafi yaƙin Tabuka, ya ɗauko dukiyarsa gaba ɗayanta ya bayar fi sabilillahi a tafi yaƙi. Manzala ta kuma ce mai kabarwa iyalinka, ya ce abqaitu lahumullah wa rasulahu, na bar musu Allah da manzonsa. To haka al'ansar suka yi, sai ba sa buƙata a ba wa ainihin ƴan uwansu muhajirun, tunda sun baro gidajensu ba tare da ainihin sun taho da dukiyarsu ba. To wannan shine duk wanda ya haka to babu rowa a tare da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, wanda aka tsare shi rowan kansa to wa'annan sune wato ainihin marabbanta. To wa'annan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, al-muhajirun da al-ansar. Don idan ya zama na cewa in ansarawa ko son ansarawa alama ne na imani, kin ansarawa alama ne na munafurci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, to sai mu ce kin muhajirai kuma min babi aula wa ahra, sai a ce ballantana kuma kin muhajirun, wanda su ne gaba da ansarawan. Wannan shi yake nuna kenan son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu alama ne na imani, kin su kuma ko kin wani daga cikinsu alama ne na munafurci. Idan ka ji mutum yana kin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to munafiki ne. Don Ubangiji ta'ala ya faɗi falalansu kuma ya nuna cewa yana son su. Allah ta'ala ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari wal-ladhina taba'uuhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha dhalika al-fawz al-'azim. To da haka Ubangiji ta'ala ya ce wanda suka riga shiga musulunci daga cikin muhajirun, sai ya fara faɗan muhajirun, sannan sai ya ce wal-ansar, da kuma ansarawa su ne sahabbai, wato waɗanda suka shiga musulunci a farko-farkonsa daga cikin sahabbai waɗanda suka yi hijira daga Makka suka tafi Madina. Daga sahabban da suke Madina waɗanda suka karɓi baƙuntan su wanda suka yi hijira izuwa ga Madina, da wanda suka biyo bayansu tare da imani, dukkaninsu Allah ya yarda da su, kuma su ma sun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ya tanada musu aljanna wanda ƙoramu yake gudana a ƙarƙashin su, kuma wannan shine za su dawoma a cikin aljannan, kuma wannan shine babban rabo a ce ka shiga aljanna. To kaga Allah ta'ala ya faɗi falalan sahabbai gaba ɗaya da muhajirun da ansar, ya yabe su kuma alaman yana son su ne, kuma yace ya yarda da su. Kai kuma ka zo ka ce baka yarda da su ba ko baka son su, to wannan alaman kai munafiki ne, ka sa rigar musulunci. Amma in dai kai mai imani ne, to zaka so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya. Sannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan aljanna ne da nassin Al-Qur'ani. Ubangiji subhanahu wataala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Waɗanda suka yi hijira, waɗanda suka wato yi imani, suka yi jihadi fi sabilillahi, suka bada dukiyansu fi sabilillahi kafin ai fatahu Makka, darajansu ba za ta zama ɗaya da waɗanda sai bayan an yi fatahu Makka suka yi yaƙi suka ciyar da dukiyansu fi sabilillahi ba. Wato na farkon sun fi na ƙarshen daraja, saboda sun daɗe suna addinin kafin waɗannan suka shigo. Amma dukkaninsu Ubangiji ta dace wa kullum wa'ada Allahu al-husna, kowane daga cikinsu Allah ya masa alƙawarin aljanna. Shi yasa Ibn Hazm az-Zahiri yake cewa kowane sahabi ɗan aljanna ne saboda wannan aya. Don Allah ta'ala ya ce da na farkon da na ƙarshen duk gabaɗayansu ya musu alƙawarin aljanna. To Allah ta'ala ya ce ya yarda da su, laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara. Allah ya yarda da mu'minai yayin da kamar mubaya'a karkashin bishiya bai'atu ridwan, sahabbai 1400 ga kuma ayan da muka karanta ɗazun da wa'innan ayoyin da na karanta, dukkaninsu suna nuna Allah ta'ala ya yarda da sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu sannan kuma ya tanada musu aljanna kuma za su dawo a cikin aljanna. Idan mutum zai ce baya son sahabban manzon Allah ta sanawa, to alaman cewa ne munafiki ne, ba musulmin kirki bane. To shi yasa da Ubangiji ta'ala ya faɗi wa'inda za a ba wa fai'u, ya faɗi muhajirun sahabban Makka, sannan ya faɗi ansar su ne sahabban Madina. To sai kuma ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Haka nan ana bawa fai'u, wato shine ganima ga waɗanda suka zo bayan al-sahabbai da ansarawa, ma'ana muhajirai da ansar sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ga irin sifofin su, suna cewa rabbana ighfir lana, ya Allah ka gafarta mana, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, da kuma ƴan uwanmu wanda suka ragaye mu da imani, sune sahabbai. Wato wanda suka zo bayan sahabbai, masu yi wa sahabbai addu'a da fatan Allah ya gafarta musu ya ji kansu, to waɗannan su ma ana ba su fai'u. Kuma suna cewa wala taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah kar ka sanya jin haushi a cikin zuciyarmu, lil ladina amanu, ga wa'inda suka yi imani, rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah kai mai jin kai ne mai rahama. Wato wanda suka zo bayan muhajirun da ansar, wa'inda ake ba wa fai'u siffansu shine suna yi wa sahabbai addu'a ta alkhairi, ba zaginsu suke yi ba. Shi yasa Imam Malik ya kafa dalili da wannan ayan, ya ce muhajirun abun nan duk mai zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne rawafid ɗin Shi'a, ba a ba su fai'u, wato ba a ba su ganima, ba su da rabo a ganima. Saboda Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suke musu addu'a na gari ne za a bawa. To shi yasa abun nan Aisha radiyallahu anha ta ce umiru an yastaghfiru li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbu, an umurce su su nema wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gafara, amma sai suka zage su, sai suka akkata, maimakon su nema musu gafara sai kuma abun ya zama zagi. To kaga wayannan su ne wanda suka canja wato ma'anar ayoyin Alkur'ani kenan. Ana cewa mutum yayi gabar sannan sai ya zama yayi yamma, kamar Banu Isra'il da aka ce su shiga Baitul Maqdis suna masu ainihin sujjada, sai suka shiga suna masu jan gindi, aka ce su ce wa qabna hitatan, wato abun nan Allah ka gafarta mana zunubanmu, sai suka dinga cewa hitatan fi sha'arati, ko habbatan fi sha'arati, suka dinga suka mai da hitsa hinda, wato suka dinga cewa kwaya a cikin gashi, kwaya a cikin gashi. Kuma an ce ka gafarta mana zunubanmu, ka gafarta mana zunubanmu, ku shiga kuna masu sunkuyawa, sai suka shiga suna masu jan gindi. To haka nan ya ce da aka ce su nema wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gafara, shikenan sai suka zage su suka akkata wannan. To wannan shi yasa ya zama ba abin da ke bata addini kaman zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda su suka kawo mana wa'innan hadisan, su suka zo mana da Alkur'ani. Idan aka ce an bata su, su ba mutanen kirki bane, kaga sai mu nemi wani Kur'ani daban, kuma sai mu nemi wasu hadisan kuma daban, ba hadisan da yanzu muke tare da su ba. To kaga in an yi haka kuma mun bata addini gaba ɗaya. Ubangiji ta'ala kuma ya yabe su, ya ce mutanen kirki ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yabe su, ya ce Allah ya zaɓe ni sannan ya zaɓa mini sahabbaina, to da aka sabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓu ne, Allah ne ya zaɓa masa su su zama abokanansa. Shi yasa ya dinga kashedi yana cewa la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa wallazi nafsi biyadihi law anna adakum anfaqa mithla udin ma bal zahaban ma balaga mudda adihim wala nasifahu. Kar ku zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace na rantsa da wanda raina yake hannunsa, da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen Uhud na zinari, ladansa ba zai kai mudu ɗaya na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko mudu ɗaya na hatsi wanda sahabi yake, da za ka ciyar da misalin dutsen Uhud da zinari kuɗi zalla kaman dutsen Uhud, ladanka ba zai kai na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya bada wato abun nan mudun hatsi guda ɗaya ba, saboda darajanka ba ta kai tasa ba. Abdullahi ibn Abbas yana cewa la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala maqamu ahadihim sa'atan khairu min ibadati ahadikum umrahu. Kar ku zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ɗayan ku ya zaman da ɗayan su yayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na awa ɗaya yafi ibadan ɗayan ku tsawon rayuwarsa. Ko da ka shekara 100 a duniya kana ibada darajar da ya kai na ɗan awa ɗaya da sahabi ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to da ka babu inda za a yi kai iso shi a falala. Shi yasa Imam Ahmad yake cewa as-subatu la ya'jiluha shay'un, kasancewa mutum sahabi wannan darajan ba abun da yake ta daraja a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kashe shi tun a rayuwarsa, yace a bar masa sahabbansa kar a zage su, a ji tsoron Allah dangane da sahabbansa. Allah Allah fi la tattakizuhum gharadan ba'di faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum waman abghadahum fa bibughdi abghadahum waman azahum faqad azani waman azani faqad azallaha waman azallaha yushiku an ya'khudahu. Yace manzo Allah ta sanya ce ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah dangane da sahabbaina, kada ku rike su abun aibantawa bayana, kowace magana ku yaba, kowace magana ku yaba, kar ku rike su karan bara abun aibantawa bayana, domin duk wanda ya so sahabbaina gaba ɗayansu to ya so su ne saboda sona da yake yi, wanda yake kin sahabbaina kuma ya ki su ne saboda baya sona. Duk wanda ya cutar da su ya cutar da ni, duk wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah, duk wanda ya cutar da Allah kuma Allah ya kusa ya kama shi, ma'ana Allah zai kama shi mummunan kamu. Son sahabban manzon Allah shi ne son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, insu kuma kin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka babu mutumin da zai cutar da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace shi ba munafiki bane, yace wai shi mai imani ne da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Abu Zur'a Ar-Razi saboda wa'innan ayoyin da irin wa'innan hadisan yake cewa idza ra'aita rajulan yantaqisu ahada min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiqun wa dhalika li anna al-Qur'ana haqqun wa Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam haqqun wa ma adda ilayna hadha al-Qur'an wa la hadhihi sunan illa ha'ula wa ta'anu fihim ta'anun fi ad-din wa hum awla bi ta'ani wa hum zanadiqa. Yace in kaga mutun yana sukan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ka tabbata munafiki ne. Yace saboda al-Qur'ani gaskiya ne, hadisin manzo Allah ta sunna gaskiya ne. Yace babu wanda ya kawo mana al-Qur'ani, ba wanda ya kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wa'innan sahabban. Sukan wa'innan sahabban sukan addini ne. Yace masu sukan sahabban su suka fi tantanta a soke su, a aibanta su, kuma yace su din munafukai ne. Saboda haka alama ce ta me? Ta munafurci. Kuma an ji an cika littattafai da ƙarya da wani tarihi, in an zo ana karanta ka ga ana ta kuka wai sahabban manzon Allah sun cutar da iyalan gidansa, labari na ƙarya aka cika littattafai da shi. Sai a zo ana karantawa ka ga an ruɗe, mata sun faɗi suna suma suna kuka, sun ɗauka da gaske ne. Duk don a ɓata Abubakar, a ɓata Umar, a ɓata Usmanu, a ɓata sauran sahabbai gaba ɗaya. So da haka wannan so ake a rusa addinin gaba ɗayansa. Sayyidina Abubakar shi ya fi kowa daraja a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan sai Umar, sai Usmanu, sai Aliyu, sai kuma sauran wa'inda aka yi wa Al-Bishr da Aljanna, wanda za mu karanta su a karatun da muke yi na ranar Litini a cikin littafin Mizbahus Salik. To da haka babu wani kuma wanda zai zo ya fifita wani akan su Abubakar da Umar, sai dai idan yana neman rikici ne a cikin addini. Ba wanda zai soki sahabbai ba sai yana so ya soki Al-Qur'ani ko ya soki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai a kama kane kane. Shi yasa masu zagin sahabbai wanda suka ce ba su yadda da su ba, za a ga duk hadisan su na ƙarya ne, sun kirkiro ne, wani an wani duk na ƙarya, aka zo aka cika littattafin da shi. Amma hadisai na gaskiya kuma an bashi saboda ba yadda da sahabban da suka ruwaito shi ba. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaman imani shine son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alaman munafurci kuma kin su. Anan an nassanta ansarawa, saboda ansarawa sun taimaki muhajirun, muhajirun kuma suna da daraja ta ƙololuwa wanda ta tsara ta sauran sahabbai. To saboda taimaka musu da suka yi, wanda ba su nuna musu hasada ba ga abin da suka samu na abin duniya, shi yasa Allah ta'ala sai ya ɗaukaka darajarsu. To da haka in kana son ka samu daraja, ka gyara zuciyanka da imaninka, ya zama ba ka yi wa kowa hasada, ba ka yi wa kowa ganin ƙyashi, sai ka samu daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune shi da sahabbansa, sai yake musu yatlu alaikum al'ana rajulun min ahli aljanna, yanzu wani dan aljanna zai zo ya shige. Shikenan ana jira sai ga wani ya kullo gemunsa na ɗiga da ruwa, ya yi alwala kuma da takalmi a hannunsa, takalminsa na hannunsa, yana tafiya kamansa ba takalmi, sai ya zo ya wuce washe gari ma. Manzala ta sama ya ce yanzu wani dan aljanna zai zo ya shige, mutum dan aljanna zai zo ya shige, sai wannan mutumin da sai zo ya sake shigewa kuma shi na jiya ne, kamar irin siffansa ta jiya, gemunsa na ɗiga da ruwa, takalminsa kuma a hannunsa. Washe gari kwana na uku nan ma sai manzala ta sama ya ce yatlu alaikum al'ana rajulun min ahli aljanna, yanzu wani dan aljanna zai zo ya shige. shike na aka kama zura ido sai wannan mutumin kuma gashi ya zo ya shige a karo na uku. To da ya tashi ya shige, Anas bin Malik ne yake ba da wannan labarin hadisi ingantacce daga Imam Ahmad. Shike nan sai Abdullahi bin Amr bin al-As shike nan sai yake, ni kan zan bi wannan mutumin in je in ga wani irin abu yake yi a zuciyarsa. Shike nan sai ya tashi sai ya bi shi, sai ya kama ainihin binsa har ya je gidansa yana binsa. Shike nan da ya je ya same shi a gidansa sai ya ce, to ni na samu wani dan matsala ne da mahaifina, ya yi fushi da ni, na rantse kwana uku ba zan shiga gidansa ba, don Allah ina son ka ba ni masauki in zauna kwana uku a gidanka. Shike nan mutumin sai ya ce masa, shike nan sai ya ba shi dama ya zo ya zauna kwana uku a gidansa. Ya ce ya yi haka ne don ya duba me yake aikatawa kuma ya yi koyi da aikinsa. Shike nan da aka yi kwana uku, mutumin nan in ya kama bacci tun farkon dare har gari ya waye, sannan asuba ne kawai take tashinsa, ba ya tashi ya kiyamul layli. Sai dai in ya juya zai yi addu'a, in ya sake juya ya yi addu'a. Yau haka washe gari haka bai ga mutumin nan ya kiyamul layli ba, baccinsa kawai yake kwana uku bai ga mutumin yana kwana ba. Sai dai ya kula da wani abu, ba abin da yake fita a bakin mutumin sai alkhairi, amma bai ga wani abu na ibada ba. Shikenan sai kawai ne da ya zo bayan an yi kwanaki guda uku sai ya ce masa, bawan Allah, ni abin da ya kawo ni shi ne ba wai na samu matsala ne da babana ba, kwata-kwata ban samu ba, ba wani fushin da babana ya da ni. Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu dan aljanna dai zo ya shige, sai ka zo ka shige. Ya sake faɗa na biyu, kwana na biyu, kwana na uku da ya sake faɗa nan ma ka zo ka shige. Shi ne na zo na ga wani irin aiki kake yi ne har ka samu wannan daraja ɗin, har manzon Allah ya tsama ya faɗi wannan magana dangane da kai. Yace amma na zo na yi kwana uku a rinka, ni ban ga wani aiki da kake yi na zo a gani ba, don Allah ka gaya mini me kake yi wanda ba na zahiri ba wanda ya kai ka wannan matsayi. Sai wannan ban Allah ya ce masa, ni dai abin da ka gani nan shi ne nake. Shike nan ya juya ya tafi, sai da ya tafi sai ya kira shi ya ce, zo bawan Allah. Da ya kira Abdullahi bin Amr bin al-As ya ce, abin da ka gani nan kawai shi ne nake yi, sai dai ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadi min al-muslimin ghishan wa la ahsudu ahadan ala khairin ataahu Allahu iyyahu. Sai dai duwa guda biyu, ni ba na jin a raina ina yi wa wani musulmi al-bush, wato wani munafurci in ji na munafurci wani, ko ina masa ainihin wato kiyashi, duka wannan babu a raina. Sannan ba na hasada wa ko mutum ɗaya a bisa abin da Allah ya bashi, wannan shi ne a cikin zuciya na. Bana kwana ina tunanin wane masifa Allah ka yasa masifa ta same shi, ko wani bala'i ko makamancin wannan. Sannan kuma in Allah yi wa mutum ni'ima, bana masa hasadan me yasa Allah ya bashi wannan ni'ima. Yace wannan kawai shine abin da na sani. To sai Abdullahi bin Amr bin al-As sai yace masa, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiquha. Yace wannan siffan ita ce ta baka wannan matsayin, ita ne kuma wanda ba za mu iya ba. To da haka ya wanke zuciyarsa ne gaba daya, baya babu mugunta, babu kiyashi, babu hasada a ciki. Ba za a ba wani abu na wata ni'ima ko ya ga wata falala a jikin mutum ya ji haushin me yasa ya samu wannan ni'iman ba. To wannan shine ya kai shi wannan matsayin har ya zama na ainihin wato dan aljanna, kamar albishir da aljanna tun yana rayu a duniya. Saboda haka ka gyara zuciyanka irin na al-muhajirun wal ansar, irin na ansarawa, domin ka samu wato imani na kololuwa. Shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa shi Abubakar fa ba ya fi sauransa bai da yawan azumi ne ko sallah ba, walakin bi shay'in wa qara fi qalbi, wani abu ne yake so a zuciyarsa na imani da tsoron Allah, shi yasa ya fi sauransa bai gaba ɗaya daraja. Saboda haka ba an ce kar mutum yayi aiki bane, yayi aiki, amma ne ka himmantu da gyaran zuciyarka fiye da gyaran aikinka. Zuciyarka ta yi kyau fiye da yanda ayyukanka suke kyau, ka gyara ayyukanka, ka gyara zuciyarka. Amma yawan aiki zuciya ba ta yi kyau ba, wannan baya fa'idantarwa. In zuciya ta yi kyau, ko aiki ɗan kaɗan ka yi sai fa'idantar da kai, sai ka samu daraja da kyakkyawan sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi na gaba, an Ubada ibn Samit radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala wa hawla abunan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala wa hawlahu ishabatu min ashabihi bay'uni ala alla tushriku billahi shay'an ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تعتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوخب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. وانا حديث لدى عبادة بن الصامت رضي الله عنه ألا يرددش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي وحوله إصابة من أصحابه أجيب أنت أقول وصل لك أنت حبلت wato akwai wasu jama'a daga cikin sahabbai sun kewaye shi ya faɗi wannan magana yake musu bai'uni ala alla tushriku billahi shay'an kumin mubaya'a abisa kar ku yi wa Allah ta'ala shirka da wani abu wato kumin mubaya'a cewa ba za ku shirka ba mubaya'a shine ka haɗa hannu da manzala ta sama ka dauki alƙawarin za ka yi masa da'a to daga cikin abubuwan da aka nassanta ku yi mini mubaya'a a bisa ba za ku yi wa Allah ta'ala shirka ba kwata-kwata ba za ku masa shirka ba sannan wala tasriqun ku yi mubaya'a a bisa ba za ku yi sata ba ba za ku yi wani sata ba wato shirka mun sha bayani akan shirka ka hada Allah da wani a wajen ibada ko kuma ka yi aiki don wani ya yi ba maka ko don ya ga kana yi ko makamancin wannan ba sai mun maimaita ba sai kuma yake wala tasriqu kada ku yi sata menene sata sata shine as-sariqa abin da yake cewa sariqa sata shine akhadul mali khufyatan min al-hirzi kaje ka buya ka dauki dukiya daga hirzi wato mutun ya je ya boye abunsa a wani wuri ka buya ka je ka dauki wannan abun wannan shi ake cewa sata barawo hukuncin sa a yanke maka hannu was-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma jazaan bima kasabana qala min Allah wallahu azizun hakim barawo namiji da barawo ya mace hukuncin su shine a yanke musu hannu saboda hannun ne ya dauka wannan kuma sakamako ne daga wajen ubangiji subhanahu hukuma ce daga wajen ubangiji subhanahu wataala Allah mabuwayi ne ba abin da yake gagaransa kuma Allah mai hikima ne a cikin aikinsa wannan shine ake cewa barawo a yanzu galibi babu barayi sai dai yan fashi kawai na faɗi wannan saboda mu bambance kowanne da hukunta ita shari'a tana da abubuwa da yawa sarika tana da al-ghazb tana da al-hiraba tana da al-ikhtilaf wato as-sariqa shine ka buya ba a sani ba ka dauki dukiyar mutum wannan shi ake cewa barawo babu makami babu komai inda zai shiga gida in kai jaran murya zai ruga da gudu to kaga wannan shine barawo to wannan illan sa bata kai illan dan fashi ba saboda haka shi yanke matsano ake hannun da ya daukan in an kama shi sai a yanke masa wannan hannu in ya riga fita da shi daga hirzi wato daga inda aka ajiye abu sannan akwai kuma dan fashi da makami wanda zai dauko makami ya shiga gidanka ifunka banza ko ka ifu ba mai kawo maka dauki zai ce ka bayar da hannunka in ba haka ba zai kashe ka ko ya tare ka a hanya ya ce ka bayar in ba haka ba zai kashe ka wannan shi ake cewa dan fashi da makami wannan hukuncin sa hukuncin kisa ne ko kuma a ainihin yanke hannunsa na dama da kafarsa ta hagu ko a je a kora shi a wani gari a je a daure shi shekara guda wannan kuma gurgudun laifin da yi gurgudun hukuncin da za a masa ubangiji ta ce inna ma jazaa'u allazina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al ard sakamakon masu fashi da makami ko a kakkashe su ko a tsire su sannan a kashe su ko kuma a yanke hannayensu da kafafuwansu a bisa sabani ko a kora su abdullahi ibn abbas yace idan mutum yayi kisan kai a fashi da makaminsa to wannan za a kashe shi ne babu magana a saurara masa ko a tsire shi a soke shi kamar yadda ake soke tsire a tallata shi sannan a kashe shi ko a kashe shi a zo a rataye gawansa kowa da kowa yana gani sannan na biyu shine wanda ya kwace dukiya bai kashe kowa ba wannan kuma hukuncin sa a yanke masa hannu da kafa to kaga wannan ba barawo bane inda barawo ne hannu kawai ake yankewa to amma shi ya tsorita mutane ifunka banza in baka bayar ba ma zai iya kashe ka ko ka yi ifu ba mai kawo maka dauki saboda makamin da ke hannunsa to wannan sai a yanke masa hannu sannan kuma a yanke masa kafa wato hannun dama da kafar hagu sannan akwai kuma wanda zai tsorita jama'a bai karbi kudinsu ba kuma bai buge su ba ba duka ba karban kudi ya dan tsorita jama'a haka sannan ya gudu amma da makami a hannunsa wannan za a je a daure shi ne gurgudun yadda alkali ya gani wasu sun ce shekara sun ce fiye da shekara to kaga kowa gurgudun laifinsa gurgudun abin da za a masa sannan akwai masu kuma ikhtilaf ikhtilaf shi ne fautewa abu yana hannunka kamar sai ɗinka na hannu to ne zai fauce ruga da gudu to wannan ba za a yanke masa hannu ba wannan ba barawo bane, wato mai faucewa ake ce masa. Me yasa ba za a yanke masa hannu ba? Kayi takaki baka sa abunka a aljihu ba, baka koye shi ba, za ka sa aljihun wando mana ko aljihun riganka, kaga ba zai gani ba, amma haka kana yawo da shi a hannu kawai sai zo ya fauce, to wannan kaga ba za a yanke masa hannu ba. Amma za a masa ta'ziri, za a ladabtar da shi, sai a ladabtar da shi idan aka kama shi, a masa ladabi ko ɗan bulala ko makamancin wannan gobe kada ya sake. Haka nan mai kwace, kana riƙe da abu da hannu sai zo ya kwace da ƙarfi, to shi ma ba a yanke masa hannu kuma ba a kashe shi, shi ma ladabi za a masa. Me yasa shi kuma? Shi kuma saboda in kai ihu za a iya taimaka maka, in ka fi shi ƙarfi ma za ka iya danne shi, ka kuɓuta da abunka, ba makami a hannunsa. Kaga shi kawai ya kwace maka ne, ya danne ka ne, in ka fi shi ƙarfi za ka iya cingal ba a kansa, in kai ihu aka kama ɗauki ba zai iya cin nasara ba. To wannan shi ma al'amarinsa mai sauƙi ne a kan ɓarawa ko ɗan fashi da makami, shi ma ba a yanke masa hannu sai dai a masa ladabi, a masa ta'ziri. To amma ɓarawo yana da illa, shi zai lallaɓa ne baka sani ba sai ɗauke ma abunka, kanka ankara sai kaga babu. To wannan ya fi mai kwace illa, kuma ya fi mai faucewa illa. Sannan wanda zai yanke maka aljihu ya ɗauki kayanka ɓarawo ne, ku san da wannan shi ne ake cewa ɗansa ne, shi ma ana yanke masa hannu, saboda ai aljihu hirbi ne, ka ɓoye abunka ne in ka sa aljihu, kana tafiya sai sa reza ya yanke ko ni wukarsa ko almakashi, kawai sai ka je ka laluba aljihunka sai kaga babu, ko ya sa hannu a hankali a hankali ya ɗauka, in ka je ka laluba sai kaga babu hanset ɗinka. To wannan ɓarawo ne, in aka kama shi za a yanke masa hannu, domin ya ɗauki dukiya daga inda ake ɓoye ta a ɓoye ba tare da an sani ba. Wannan yana da illa, illa da mai faucewa ne, in ka ankara sai ka riƙe abunka ko ka kai masa duka ko ka kama shi, kaga al'amarinsa ya fi sauƙi a kan wanda zai zo ya lallaba ya lallaba ya ɗauke maka kayanka, to shi wannan za a yanke masa hannu. To wannan sabon manzala ta sama sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubayaa abita ba da su tata ba, wala tusriqu ko wala tasriqu, ku yi mini mubaya'a kada ku min sata. Sata ɗaukan haƙƙin wani ne, idan a nan duniya ba a baka ba abin nan ba ka mayar wa mai shi ba, in ka je lahira za ka mayar wa mai shi, saboda haka za a ɗauka a cikin ladanka a biya shi, in baka da lada a ɗauka a cikin alhakinsa a tsora maka shi kuma a rage masa kaya, saboda haka yana daga cikin akalu amwalin nasi bil badil, wala taqulu amwalakum bainakum bil badil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ubangiji ta'ala ya ce akwai wanda kai imani kar ku ci dukiyoyinku da ɓarna sai dai ta hanyar kasuwanci, kuna masu yarjejeniya, in mutum ya baka halal mala, in ta hanyar kasuwanci ne ka saya halal mala, amma kar ka je ka masa sata ko kwace ko zalunci, idan mutum haka zai gane kuskurensa an yi tashi alkiyama. Sannan wala taznu, kada ku yi zina, ku yi min mubaya'a, ku ɗauka mini alkawarin ba za ku yi zina ba, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zina a zamanin jahiliya ba wani ba ne, abun burgewa ne, kafin zuwa musulunci zina abun burgewa ne kawai, kowa zai iya zina da kowace mata, abun alfahari ne ka zo kana cewa ai na yi zina da wanci ko na yi zina da wanci. Shi yasa waƙoƙin jahiliya duk in ka bi su galibi za ka ga akwai batsa a ciki, sannan akwai gazal, wato yabon mata, saboda a lokacin shi ake yayi ba wani abu ba ne. To musulunci da ya zo sai ya haramta zina, ya ce wala taqrabu zina, kada ku kusanci zina kwata-kwata, wannan al'amuran jahiliya ne, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, wato mummunan laifi ne, alfasha ne, kuma mummunar hanya ne zina. Saboda haka sai musulunci ya haramta zina, kuma sannan mai zina idan aka kama shi a nan duniya za a yi masa rajamu idan ya taɓa yin aure, wato za a dinga jefe shi ana jifansa da duwatsu har ya mutu, a je a tona rami a ɗan sa ƙafafuwansa a ciki yanda bai zai gudu ba, ko kuma a ɗaure shi a dinga jifansa a sa yara abin a juya kamar trip ɗaya na duwatsu, a je a gayyato yaran anguwa a tara jama'a suna jifansa har ya tafi lahira. Wannan shi ne hukuncinsa tun a nan duniya sai ya walakanta. Wannan kuma manzo Allah sallama ya yi wannan, ya yi wasu al-ghamidiyya da sauransu da ma'is ya musu rajamu. Sannan kuma haka nan idan mutum bai taɓa yin aure ba, shi kuma za a ainihin masa bulala ɗari ne, za a tara masa jama'a, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wala taqusukum bihima ra'fatun fi dinillah. Saboda haka ko tausayin su kar ku ji, a tara masa jama'a, a gayyato jama'a, a zo a kama dukansa ana kirgawa fau ɗaya biyu uku huɗu biyar har sai an masa bulala ɗari, a tozarta shi a gaban jama'a, shikenan sai a sake shi. Shi laifinsa bai kai na wanda ya taba wanda ya aure ba, wanda ya aure ai yana da inda zai biya bukatansa, in ya taba yin aure ma ya taba biyan bukatansa. Amma wannan kuma bai da mata, sai aka kakkauta masa shi za a masa bulala 100 ne, bulala 100 za a yi masa. Amma bulala 100 ai tana da yawa, ko bulala 10 ne aka ce za a yi mutum ai ya shiga uku ballantana guda 100, to haka nan za a yi masa. Wannan bulala 100 nassi ne na Alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma rajamu kuma an shafi a yarda akwai ta, ashe kuwa shekatu idza zana ya farjumuhuma albattatana kala min Allah wallahu azizun hakim. Da tsoho ne abin nan, da wanda ya taba yin aure namiji da wanda ta taba yin aure mace, dukkanin su ne suka yi zina a jefe su yanke ma'anan har sai sun mutu, wannan hukuma ne daga wajen Allah subhanahu wataala. Allah mabuwayi ne mai hikima. Sannan ya zo a hadisi albikru bilbikri jaldu mi'atin wa taqribu amin wa sayyibu bisayyibi jaldu mi'atin wa rajam. Wato idan wanda ya taba yin aure ne da wacce bata taba yi ba suka yi zina, za a mutu bulala 100. Sannan idan wayanda suka taba yin aure ne namiji da mace, za a mutu bulala 100, sannan kuma a jefe su ai ta wurgin su har su mutu. To amma yin bulala 100 a hada jefewan tare da bulala 100 an soke shi daga baya, saboda haka sai zamana bulala 100 ake yi babu magabin nan jefewan ake yi babu bulala 100. In kuma babu jefewa sai ai bulala 100 idan bai taba yin aure ba. Wannan shine hukuncin wanda ya zina a nan duniya, za a yi masa ainihin rajamu in ya taba aure a jefe shi har ya mutu, ko kuma ainihin a masa bulala 100 idan bai taba yin aure ba. Sannan kuma ga ukuba a lahira idan ba a tsayar masa da wannan haddin ba, kamar yadda za mu yi bayani. Sannan yace wala taqtulu auladakum, kada ku kashe ƴaƴanku, inji manzo Allah ta sama, kuma mu baya a kar ku kashe ƴaƴanku. Wannan a zamanin jahiliya haka suke yi, suna kashe ƴaƴansu mata. In an ce al auladu, ƴaƴa maza da ƴaƴa mata duk sun shiga, amma ƴaƴa mata anan ake nufi. Saboda a zamanin jahiliya abun kunya ne ake an haifa mutum ƴa mace, saboda haka an haifa masa sai je ya kashe ta da renta. Wani sai ya bari ta girma, sannan ya je jefa ta a rami ya bunne ta. Sai suka ce wai ƴaƴa mata suna kawo talauci kuma ba sa zuwa yaƙi, saboda haka kawai suka canfa. Ubangiji ta ce wala taqtulu auladakum min imlaqi, kar ku kashe ƴaƴanku saboda talauci. A wata ruwan kashe ta, a wata ayan kashe ta imlaqin, kada ku kashe ƴaƴanku don tsoron za ku yi talauci. Allah ta'ala ya ce nanu narzuqukum wa iyyahum, mu ne muke azirta ku kuma muke azirta su. A wata abin nan nanu narzuquhum wa iyyakum, a wata aya mu muke azirta su mu azirta ku. Saboda haka kowane mutum yana zuwa da arzikinsa ne. Yawa idan ka samu ƙarin iyali ba wai za ka talauta ba ne, a su ma da arzikinsu suke zuwa. Sai Allah ya azirta ka da sababin samun ƙaruwan da kai, sai Allah ya ƙara maka abin da kake samu. Saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta mutum ya kashe ƴaƴansa kamar yadda ake a zamanin jahiliya. Sai yaro ya girma, sai su ce yarinya sai ta girma, sai to ba za mu je kallon dangi, sai su nemi izinin uwar, zan je kallon dangi na da ƴata. Sai sun tafi jeji su tona rami, sai su tura ta su bunne, da ranta tana kuka, tana kuka har ta mutu. Kaga wannan jahilci kenan. Sai zaka cewa jahiliya, zamanin jahiliya zamanin jahilci, rashin hankali ne. Allah ta'ala maka arziki na ɗa, sannan kuma ka je ka bunne shi da ranta. To a lokacin idan aka yi mutum albishir, kamar yadda Allah ta'ala ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab. Idan mutum ala sa'a ma yahkumun, idan aka yi mutum albishir da ainihin kyamace, sai kaga fiskansa ta canja, ta yi baki, ransa ya baci, sai kaga yana ta kuyawa jama'a wai kar a ganshi a ce masa a sai an haifa maka kyamace, wai abun kunya ne. Mutum kuya zai dinga yi a garin, da zai bi hanyar da ya san mutane za su ganshi ba, saboda abun kunya ne. Sai ya dinga tunani kuma, to yanzu wannan dan in je in bunne shi ne, wannan yarinyar in je in kashe ta ne, ko in rike ta in walakanta ta, ɗayan biyu ne dai. Ko ya bar ta a raye amma tana walakantacciya, ya dinga nuna mata bambanci tsakaninta da ƴaƴansa maza, ya dinga walakanta ta, baya daraja ta, ko kuma ya je ya bunne ta da ranta. A haka suke a zamanin jahiliya. To Ubangiji ta'ala ya ce tun da abin da suke hukunci da shi. To a yanzu da ba abin ne ƴaƴa mata, wasu sai suke fifita ƴaƴa mata kuma akan ƴaƴa maza musulmi. Sai ka ga mutum baya iya adalci a tsakanin ƴaƴansa, sai fifita ƴa mace akan kuma wato ƴaƴansa maza. Wajibi ne ka ba su haƙƙinsu gaba ɗayansu, kuma kar ka fifita wani akan su. A zamanin jahiliya musulunci ya kore mana mu walakanta mace, amma kuma bai ce mana mu walakanta ƴaƴa maza ba. Da ƴaƴa mazan da matan duk ƴaƴanka ne, kowanne ka ba su haƙƙin su kuma ka daraja su, ka ba su haƙƙin su ka daraja su. Duk da cewa an sani ƴa mace ta fi biyayya galibi fiye da ainihin ƴaƴa maza, ƴaƴa maza ƴa mace ba ta da rikici da rigima da rashin ji da taurin kunne, kamar yadda ɗa namiji yake da rashin ji da taurin kunne da rashin yi wa babansa da'a ko iyayensa. Amma kuma dole ne ka ba su haƙƙinsu gaba ɗaya, ɗabi'arsu ne ba iri ɗaya ba. Ɗabi'ar mace yana da sauƙi akan ɗabi'ar ɗa namiji. To Ubangiji Ta'ala ya ce kada a kashe su, kuma ranar kiyama duk wanda ya kashe ƴarsa za a tambaye shi. Wa idhal maw'udatu su'ilat, in aka tambayi wanda aka binne, Allah Ta'ala zai tambaye ta bi ayyi dhanbin qutilti, da wani laifi ne babanki ya kashe ki je binne ki, sai ta ce qutiltu bila dhanbin, an kashe ni ba tare da na yi wani laifi ba. Sai Allah Ta'ala ya kama ainihin shi baban wanda ya wannan aika-aika. Sannan Ubangiji manzala ta fata wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, kuma mubaya'a cewa ba za ku zo da wani kiran ƙarya ba wanda za ku dinga kirkiro shi a gaba gare ku ko gaba ga hannayenku da kuma gaba ga ƙafafuwanku. Malamai sun yi saɓani wajen sharhin wannan, wato abin nan, wannan jumlar ta nuna kenan an yi wa manzon Allah mubaya'a cewa ba za a yi ƙarya ba, ba za a yi ƙarya ba. To me ake nufi da baina aydikum wa arjulikum, tsakanin hannayenku da ƙafafuwanku? Wasu suka ce saboda hannu da ƙafa su ne masu aiki, in ka faɗi abu ko da baki ka faɗe shi, sai a danganta wa hannayenka da ƙafanka. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, duk abin da ya same ku na musiba da sababin abin da hannunku ya yi ne. To ko ƙafa ne ta yi, sai a ce hannu ya yi, ko ido ne ya yi, sai a ce hannu, ko ainihin baki ne ya yi, sai a ce hannu, saboda hannu shi ya fi aiki, ƙafa ita take zuwa inda ake aiki. To da haka ƙarya da harshe ake, amma an danganta wa hannu da ƙafafuwa cewa su ne masu yin wannan abu. To Ubangiji Ta'ala ya ce kar a yi. Wasu kuma suka ce ma'anar wannan, kada ku ɗauki alƙawarin ba za ku ƙirƙiri ƙarya ba, baina aydikum attabtarunahu, da za ku ƙirƙire ki baina aydikum a gaba ga hannayenku, ma'ana a sirrance, wa arjulikum, da kuma tsakani gaba ga ƙafafuwanku, ma'ana ainihin a ɓoye. Abin nan a bayyane. Saboda haka baina aydikum kar ku yi ƙarya a ɓoye, wa arjulikum kuma kar ku yi ƙarya wanda yake a bayyane. Haka wasu suka fassara wannan. Wasu suka ce a'a, nan asalin mubaya'an ta mata ne, sai aka juya ta ta zama ta maza. Saboda haka amma su mata abin da ake nufi wala ta'tu bi butanin, kar ku zo da kiran ƙarya baina aydikum, tsakanin hannayenku, wa arjulikum, da ƙafafuwanku, ma'ana kar ku je ku yi zina ku zo da wani ɗa ku dangantawa mazajinku, alhalin ba mazajinku ne suka yi muku wannan cikin ba. Saboda haka kenan anan kaman an juya mata ake magana kenan. Wasu suka ce a mazan ne ake magana. Abinda ake nufi da wala ta'tu bi butanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, kar ku yi ƙarya wanda za ku kirkire shi tsakanin hannayenku da ƙafafuwanku, ma'ana a zuciyanku. Don zuciya ko ƙirji yana tsakanin hannaye da ƙafafuwa, ita kuma ƙarya a zuciya ake saƙa ta, sannan sai harshe ya fito da ita. Ko ala ayyi halin, duk yanda aka fassara hadithin an haramta ƙarya. Ko manzala sama ya ɗau alƙawari da sahabbansa cewa ba da su yi masa ƙarya ba, saboda haka ba da su yi ƙarya a cikin mu'amalansu ba. Sannan yake wala ta'su fi ma'rufin, kuma ku ɗauki alƙawarin ba za ku ainihin saɓa wa shuwagabanni ba fi ma'rufin, cikin abun da yake abun sani, wato abun da yake na alkhairi ne ba na sharri ba, abun da yake an san shi a shari'a ba abun da ya saɓa wa shari'a ba. To da haka wala ta'su fi ma'rufin, nan ana nufin ba za ku saɓa wa shuwagabanni ba. Kumin mubaya'a, ku ɗau alƙawarin ba za ku saɓa wa shuwagabanni ba, matuƙar sun umurce ku da abun da bai saɓa wa shari'a ba, shine ma'anar wa ta'su fi ma'rufi. Wannan kuma akwai hadisai da yawa, alal mar'i almuslimi sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bil ma'siyah, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a. Wajibi ne akan musulmi ya ji maganganun shuwagabanni kuma ya bi, matuƙar ba umurce shi da sabon Allah ba. Idan an umurce shi da sabon Allah babu ji babu ainihin bi. Saboda haka kenan idan shuwagabanni suka ce maka kai abu, sai ka duba kaga abun ya saba wa shari'a, in ya saba wa shari'a ba za ka bi ba. Amma in bai saba wa shari'a ba, ko da shari'a ba ta ce kai ba, in dai bai saba wa shari'a ba, wajibi ne kai wannan abu.
a wani abun na tsarin rayuwa ne bai zo a Qur'ani ko hadisi ba amma bai karo da wani abu a Qur'ani ko hadisi ba dole ka kabi shine ma'anan wala ta'su fi ma'rufin abun sani abunda ba za a inkarin sa a ce ya sabawa shari'a ba haka sabai suka manzo Allah baya na rasulullahi ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi man shadina wa makrahina mun yi manzala ta sama mubaya'a a bisa ji da bi zamu bi maganganun shugabanni zamu ji maganganun shugabanni kuma zamu bi kuma ko muna cikin nishadi ko ba ma cikin nishadi ko muna so ko ba ma so kuma ko da suna zaluntan mu zamu bi maganan su zamu ji kuma abin da suke fada don a cikin hadisin wa ala asratin alaina ko da suna zaluntan mu to wannan shine ainihin aqida ingantacciya aqidan al-sunna ba a yi wa shugabannin tawaye matikar ba su yi umarni da sabon Allah ba indai abin da suka fadan akwai maslaha ko ta duniya a cikin ta to wajibi ne ku mutu da saboda yayin mutu tawa yana iya jawo bala'i yana iya jawo a kakkashe musulmi yana iya jawo ma addinin da ake yin ma ya gagara yin addinin ma ya zama wani tashin hankali saboda sun fi ku karfi suna da makamai suna da karfi da sauransu sai zama barnan da za a yi ya fi gyaran da zai biyo wato za a yi a cikin wannan tawaye din sannan yake faman wa faminkum duk wanda ya cika alƙawari daga cikin ku fa ajruhu ala Allah ladan sa wani wajen Allah ta'ala wanda ya min mubaya'a bai zai shirka ba bai zai sata ba bai zai zina ba bai zai kashi ɗansa ba bai zai yi ƙarya ba bai zai saba wa shugabanni ba ya cika wannan alƙawarin ya aiki da shi to ladan sa wani wajen Allah subhanahu wata'ala inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yake wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya ga aikata wani abu daga cikin wa'annan laifuffukan ko shirka ko sata ko zina ko kitan kai ko ƙarya ko saba wa shugabanni yake fa'uqiba fid dunya aka masa uquba a nan duniya aka masa haddi inna haddi ne inna ta'ziri ne aka masa ta'ziri to fa huwa kafaratullah wannan kafara ne a gare shi wato yayi sata sai aka yanke masa hannu shikenan wannan alahira Allah ba zai kama shi a matsayin yayi sata ba shikenan an gama masa hukuncin sa a nan duniya yayi zina aka jefe shi ko aka masa bulala dari an gama masa hukunci alahira Allah ba zai kama shi ba wannan shine tuban sa yayi ki aka kashe shi to Allah ta'ala ba zai kama shi da wannan laifin ba sannan yayi ƙarya kuma shi aka masa bulala aka mar ladabi yayi wa shugabanni tawaye aka masa ladabi to wannan Allah ta'ala ba zai kama shi da wannan laifin ba ranar aljama kina akwai hukunci da shari'ar musulunci kafara ne na wa'annan laifukan tun a nan duniya shi yasa mazala ta sama yake duk wanda ya aikata wani abu na wa'annan laifukan fa uqiba aka yi masa uquba a wata riwayan fa uqiba bihi aka masa uquba da sabbin wannan abun aka tsayar masa da haddi fid duniya a nan duniya fa huwa kafaratullah to wannan ya kankare masa wannan laifin imamu an-nawawi yace sai dai laifi guda daya wato zahirin hadisi ya nuna dukkanin abun da aka lissafan nan daga ciki kuma akwai shirka daga ciki akwai shirka mutumin da yayi shirka yayi ridda menene hukuncin sa za a kashe shi idan mutum yayi ridda sai aka kashe shi shikenan an yafe masa shirkan sa da yayi ba za a yafe masa ba wannan wutan jahannama zai tafi kuma har abadan ba za ta yi dawama a ciki saboda ubangiji ta zace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta in an masa shirka kenan wannan hadisin baya magana akan shirka din baya magana akan wanda ya ridda aka kashe shi wanda ya ridda aka kashe shi shi kai in ya tafi lahira ya tafi wutan jahannama ne ba magana a ce ya zame masa kafara amma duk wani laifin da ba shirka ba idan mutum ya yi shi aka tsayar masa da haddi a nan duniya to wannan haddin zai zame masa kafara idan ya je lahira Allah ba zai kama shi da laifin ba a sai shari'ar musulunci rahama ne ba azaba bane kamar yadda wasu suke fada wanda ba su gane ba farko zai hana wani yayi wannan laifin kai ma zai hana ka ka sake wannan laifin sannan kuma an tsarkake ka tun a nan duniya ba za ka je da wannan laifin lahira ba amma an bar mutane karazube suna ta laifi wasu suna gani suna yi suna ci gaba da yi har su mutu ba su tuba ba su je su fada cikin azabar Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye sannan yace wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya samu wani abu daga cikin wannan wato ya je ɗaya daga cikin wa'annan laifuffukan ko sata ko zina ko kisan kai ko makamancin wannan thumma satarahu Allah sannan Allah ya rufa masa asiri a nan duniya ba a kama shi ba fa huwa ila Allah to al'amarin sai yana zuwa ga Allah subhanahu wataala in sha'a afa anhu in Allah ta'ala ya ga dama ya masa afwa wa in sha'a aqabahu in ya ga dama kuma ya masa hukuba wato shine wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah yana gafartawa wanda ya ga dama abinda bai kai shirka ba. To kaga idan mutum ya mutu yana wannan laifin, ba za ka yanke hukunci ka ce dan wuta ba ne. Ma'ana in Allah ga dama ya gafarta masa ya tafi aljanna, in bai ga dama ba kuma a masa hukuma gurgudun laifinsa, a ƙarshe zo ya shiga aljanna ne. Shi yasa aqida ta Ahlus Sunna, duk wanda ya mutu, wa man yamutu wa lan yatub an dhanbihi fa amruhu mufawwidun li rabbi, duk wanda ya mutu bai tuba daga laifin da yake ba, ana mai da al'amarin sa zuwa ga Allah ta'ala. Allah ta'ala shi ya san mai hukuncin sa. Wa man yamutu wa lan yatub an wizrihi fa wa ila Allah jami'a amrihi, duk wanda ya mutu bai tuba ba daga laifin da yake, kamar da al'amarin sa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ce aqida ingantacciya, kamar inda mai risala yake cewa duk wanda ya mutu yana laifi fa huwa fi mashi'atillah, yana cikin ganin daman Allah. Kenan mu a nan duniya, in aka yi wa mutum wato haji, aka yi masa haji a nan duniya, to alama ne na cewa an tsarkake shi, wannan za mu iya ba da shaida akan haka. Amma in ba a masa haji ba, kuma ya mutu kuma bai tuba ba, to mu kuma hukuncinmu ya ƙare, yanzu a lahira ba mu san ya yake ba. Allah ta'ala shi ne ya sani. Wataƙila ya masa gafara yana cikin rahama, wataƙila kuma an kama shi da laifi, sai dai a yi ta addu'a Allah ya gafarta masa, a yi ta roƙon Allah kada Allah ya azabtar da shi. Amma ba ka da daman ka yanke hukunci ɗan aljanna ne ko ɗan wuta. Duk yanda mutum ya kai ga imani da tsoron Allah, ba za ka yi yanke ka ce ɗan aljanna ba ne, sai dai in tun a nan duniya kamar albishir da aljanna. Duk yanda mutum ya kai ga lalacewa matuƙar yana da imani ba shirka yake ba, ba za ka masa yanke ka yanke masa hukunci ka ce ɗan wuta ba ne. Sai dai in manzo Allah ya sa ne ya ce wani ɗan wuta ne, wannan kana da hujja a kansa. Amma in ba ka wa kai a kan kanka, ba za ka yi wa Allah ta'ala shishigi a kan wannan abun ba. Waɗannan dukkanin su manya-manyan laifuka ne kaba'irai, waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba yake su masa mubaya'a a kansu, su ɗauki alƙawarin ba za su yi ba. Kuma idan suka cika wannan alƙawarin, Allah zai ba su lada. In kuma a nan duniya mutum ainihin ya yi wannan laifin, aka tsayar masa da haji, to an tsarkake shi. In kuma Allah ya rufa masa asiri, al'amarinsa yana zuwa ga Allah ta'ala. Sai malamai suka yi saɓani, yanzu idan mutum ya yi sata ko ya yi zina a ɓoye, ya kamata ya je ya samu alƙali ya ce a tsayar masa da haji, kamar yadda abun nan ya yi al-Ghamidiyya ta yi. Mutum ya je wajen abun nan alƙali ya ce ni a tsarkake ni, amin bulala ɗari ko amin rajamu a kashe shi, ko ya yi sata ya je ya ce ya yi sata a yanke masa hannu. Wasu malamai suka ce ya halatta, tun daga wata daga cikin wata mata ta yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wasu kuma suka ce a bai kamata ba, tunda Allah ya rufa masa asiri, ya rufa wa kansa asiri. Don akwai hadisi, faman asaba min zalika shay'an fasatarahu Allah falyastatir bi sutratillah. Wani hadisi yace in Allah ya rufa maka asiri, to ka rufa wa kanka asiri, kar ka zo ka tona. Don manzo Allah ya ce fa innahu man yubdi lana safhatahu nuqim alayhi al-hadd. Duk wanda kuma yake rufa wa kansa asiri, yazo wurin mu yace mana yayi laifi, yayi zina, ko yayi sata, a tsayar masa da haji, ko ya kisan kai yake, zamu tsayar masa da wannan haji. Kuma in ka riga ka kai gaban alƙali ko shugaba, babu wani maganan kuma ka ce ka fasa. Ko mutum ne maka sata, sai ya zo ya ce maka ni na ɗauke maka wannan kuɗin, to abin da ya kamata ka rufa masa asiri, ya yi nadama ka karɓi haƙƙinka kawai, shi kenan ka caje shi ya tafi. Amma in ka riga ka kai shi gaban alƙali, to ba ka da daman kuma ka ce ka yafe masa a caje shi, ba zai yiwu ba. Amma kai da shi za ka iya tsaya yafe masa. Don haka ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani ya masa sata ya je ga manzala ta sama, sai aka zo za a yanke masa hannu, sai kuma ya ji tausayinsa, sai ke cewa manzala ya ce ya Rasulallah ina yafe masa, na yafe masa ba, sai ce ina ma da kafin ya zo ne ka yafe masa. Lokacin yafewa ya wuce, da kafin ya zo ya yafe masa ba wanda ya sani, shi kenan ya tuba, kuma Allah ta'ala sai karbi tubansa. Amma in dai ya zo gaban alƙali, to za a tsayar masa da haji, babu afuwa ga dukkan laifin da ya zo wato ainihin gaban alƙali. Shi yasa wani ya yi sata, sai aka ce to wa ya kamata ya ji wa manzala ta sama magana, makazumiya wata mata ne, za a yanke mata hannu. Sai kenan aka ce to Usama ya je, shi ne ɗan gaban goshin manzala ta salama, yaron gidansa. Da Usama ya zo, manzala Allah ya fushi, wai a bari a bar ta kar a yanke mata hannu. Manzala ta ce a tashfa'una fi haddin min hududillah, yanzu za ku dinga ceto a cikin haddi, daga cikin haddin Allah. Ku zo kuna neman ceto, bayan an zo za a tsaida hukunci, mu ce kar a yanke wa ɓarawo hannu, kar aiwa mai zina bulala ko rajamu ko a jefe shi. Yake wallahi law anna fatimata binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraka la qadafi yada. Yake wallahi da ce fatima ne yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tata. Yake wallahi zan yanke mata hannu, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake ma'anansa ko ƴata ne sai tata ta zo gaba na, zan yanke mata hannu. in haka ne da kafin a kawo shi gama alƙali sai a ruba masa asiri sai kama hanyarsa masu da ya zo gama alƙali za a tsayar masa da haji. Wasu malamai suka ce idan mutum yana bayyana saƙon Allah a sarari kowa ya san yana yi to ya je ya kai gaban alƙali a masa haji a tsarkake shi ya fi a kan ya shiru. Amma in a ɓoye yake ba wanda ya sani sai ya rufa wa kansa asiri ya fi me hikimar haka. Idan a ɓoye yake sai ya zo ya ce ya yi wannan laifin ya tona wa kansa asiri ko an masa haji mutane suna ganinsa da wannan laifin ai wane ya yi zina ko ya yi tata ma ya zo har gaban alƙali kaga mutuncinsa ya zube. Amma in da kuma kowa ya san yana wannan laifin mutuncinsa ya zube gaba ɗaya a gaban jama'a sai kuma ya zo wajen alƙali ya ce ya tuba a masa haji sai aka masa haji to yanzu mutuncinsa kuma zai dawo wajen jama'a don ya bayyanar da tubansa shi ya fi a kan bai zo ba. Wasu malamai haka suka ce wallahu a'lam. مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. مزون الله صلى الله عليه وسلم يتي أبنا قوكم عن أبي سعيد الخدري دقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ألا يجدش أنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi a babin da ya kulla yake babun min addini alfiraru min alfitan yana daga cikin addini mutum ya gudu da daga ainihin fitina. Idan ka ga wani abu zai cutar da addininka sai ka gudu wa wannan abun domin ka tsira da imaninka wannan yana daga cikin wato addini. To anan Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Allah ya dace yake qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yushiku an yakuna khairu mali muslimi ghanam ya kusa ya zama mafi alkhairin dukiyar musulmi dabbobi ne in an ce ghanamun tumaki da awaki wato za a yi wani zamani dukiyar da tafi kowace alkhairi shine ya zama dukiyar da ake kiwata ta a daji kai kadai baka cikin jama'a kana kiwata ta a daji shine tumaki da awaki da shanu da raƙuma da sauransu. Me yasa yace yatba'u biha sha'fal jibali yana bin saman duwatsu daga dabbobinsa wa mawaqi alqatri da inda ruwa yake zuba ciyawa tana tsirowa yasirru bidinihi yana gudu da addinin sa min alfitan daga fitinu. Wato idan ka zauna a cikin gari ka cuɗanya da jama'a garin ya riga ya bace al'umma sun lalace zaka bar addininka. In ka zauna a cikin jama'a to zaka yi ridda ka bar addininka ko ba za ka aikata wasu abubuwa da suka wajaba na addininka ba kaman sallah kaman azumi kaman zakka da sauransu. To idan abun ya kai ga haka yanda addininka bai zai iya yiwuwa a cikin gari a haɗe da jama'a ba to abun da ya fi alkhairi ka koma bayan gari ka kama rayuwanka kai kaɗai shi ne abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi a nan. Amma in gejin bai kai haka ba to ka cuɗanya a cikin jama'a ya fi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu allazi yukhalidu an-nasa ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يعتدل الناس ولا يصبر على أذاهم. مؤمن ديك رايواتك جماعة ينا حقوري أكن شوتر دكي دعكي نتعنا شوتر دكي كنا حقوري كنا أمقاننسو شيء في أكن مؤمن دزي كيف أنت كجيسي نتعنا باسا شوتر دكي ما بل لنتناي حقوري أكن شوتر دكي دسكي كنان كوما عينزو يدنك أتشنغري ذاك إيهين أجينينكا to ka fita bayan gari ka ce kai za ka yi ta ibada wannan ba haka ake so ba. Abin da ya fi alkhairi ka zauna a cikin gari ka yi ibadanka ko da ko mu'amalan da jama'a zai rige maka wasu ibadan da kake son ka yi ka zauna da su ka amfane su da shawarwarinka da iliminka da dukiyanka kuma ka yi haƙuri a bisa cutar da kai da suke yi shi ya fi alkhairi a kan ka je ka yi ɗan bukanka a bayan gari ka je kana bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Sai in an kai gejin da addinin kan bai zai yiwu ba a cikin gari kwata-kwata in ka zauna za ka yi ridda za a fitine ka fitintunu sun yawa za ka zama fasiki a cikin garin sai ka nemi mata dole sai ka zama ɗan ta'adda mai kisan kai sai ka bar sallah sai ka yi shirka to wannan kan in an kai wannan gejin to abin da ya fi shi ne ka koma bayan gari ka je ka ɗan yi bukanka kana bautan Allah subhanahu wa ta'ala har mutuwa ta zo ta ɗauke ka. Wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da a ce ba abin da zaka ci sai ganyen itace ka je ka dinga cin ganyen itace kana rayuwa har mutuwa ta zo ta dauke ka. To irin wannan lokaci shine wanda Ubangiji ta laka nufi da ya allazina amanu alaikum anfusakum la yadhurukum man dhalla idha ihtadaytum ya ku wanda kuka yi imani ku kula da kawunan ku la yadurukum man dalla idza tadaytum duk wanda ya bata ba zai cutar da ku ba sai na Abubakar yake mutane diwa ba su fahimci wannan ayan ba manzala ta kuma yake lalle ku umurni da kikkan aiki ku hana mummunan aiki hatta idza ra'aytum shuhan muda'an sai kun ga ruwa abun bi wa ijabu kulli zi ra'ayin bi ra'ayihi kowa yana ji da ra'ayinsa kawai an bar addini kowa ra'ayinsa ya rike in ka zauna cikin jama'a za ka bata ba za ka yi addininka ba lalacewa za ka yi imaninka zai lalace don aka kai wannan gejin alaikum anfusakum kowa ita kansa kawai la yadurukum man dalla idza tadaytum duk wanda ya bata kuma in dai ka shirye ba zai cutar da kai ba to da haka a lokacin ka koma bayan gari ka je ka bauta Allah ta'ala wannan shi yafi akan ka zauna cikin jama'a ba za ka tsira da imaninka ba ai mun fada a karatu sukan da suka gabata in kana garin da ba za ka yi addininka ba wajibi ka kauro ka kaurato ka dawo garin da zaka yi addini wannan wajibi ne to in duk garuruwan suka lalace fa ya zaka yi sai ka je bi dabbobinka kawai ka je ka kama kiwo bayan gari kana shan nono kana ibada sai zama mafi alkhairin dukiya shine wanda za a kiwata ta a bayan gari ba kasuwanci ba ba aikin gwamnati ko aiki a wata ma'aikata ba wannan kan zaka samu fitina da matsala a addininka ka koma jeji kai kade kana kiwata dabbobinka kana yankawa kana ci kana shan nonon su kana ibadan ka shi yafi alkhairi wannan zamanin da yazo amma bai zo ba zamanin da yazo ba don yanzu a duniyar musulunci akwai wuraren da zaka je kai addinin ka ba mai fitinan ka wanda yake fahimtan cewa lokacin yayi to yayi kuskure a wurin fahimta mutum a yanzu ana zaune lafiya ka ce zaka yi hijira ka bar garuruwan musulmi ka je ka zauna kai kadai ka ce zaka yi ibadan ka to kai kuskure wannan ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba in dai matikar zaka yi addinin ka a cikin mutane to ka zauna a cikin jama'an kai mu'amala da su shi yafi alkhairi akan kuma ka kaurace wa jama'a domin dole zaka amfane su kuma su ma za su amfane ka za su cutar da kai kuma kai hakuri akan cutar da kai da suke yi wannan ita ma daraja ne to shi yasa manzo Allah ta sama nan yace ya kusanta ya zama mafi alkhairin dukiyar mutum shine dabbobi wanda zai dinga bin saman duwatsu yatba'u biha sha'afal jibal saman duwatsu yake bi sannan wa mawaki alqadar yana bin inda wato ruwa ya sauka ciyawa ta fito ba haka makiyaya suke ba idan akwai ciyawa a gari kaza sai kaga an kaura an koma wannan gari idan ciyawan ta kare sai a sake kaura suna ta bin inda ciyawa take suna bin duwatsu saman duwatsu inda babu gonakai suna kiwata dabbobinsu to wannan shi yafi alkhairi wannan sana'a ita tafi alkhairi idan duniya ta rikice ya zamana ba za ka iya riko da addinin ka ba sai ka koma bayan gari shi ta mazala ta mace ya firru bi dinihi mutum yana gudu da addininsa don kada imaninsa ya lalace kada musuluncinsa ya lalace yana gudu min alfitan yana jin tsoron fitina za a fitine shi daga addininsa kenan babu wata fitina mafi muni kamar fitina daga addini wato duk abin da za a fitine ka da shi na zuciyarka ko wani gangan jikinka duk mai sauki ne in ba a taba maka addininka ba amma in aka taba maka addininka to ba fitinan da yake wannan girma shi yasa magabata idan mutum bai da lafiya ko ya shiga wani halin kakani kai ko masifa ta sauka a kansa sai ce na gode wa Allah da wannan fitinan bata zama a cikin addinina ba saboda haka in talauci ya maka kanta ya mamaye ka rashin lafiya yayi tsanani ka shiga cikin bakin ciki da tashin hankali to sai ka duba ga kuma kaga imaninka kuma da addininka ya yake in dai fitinan bata taba imaninka da addininka ba sai ka gode wa Allah subhanahu wataala Allah ya maka babban ni'ima ko da ku kana cikin kowane irin bala'i amma duk abin da zai taba maka addininka to wannan ita ce babbar fitina wannan kan dole ka kaura ka bar garin ka tafi bayan gari ka kama kiwo ka kama cin ƴaƴan itatuwa ka kama cin ganye na bishiya idan ka rasa abinci domin ka tsira daga addininka da imaninka har mutuwa ta zo ta dauke kai mutuwa ta dauke ka haka shikenan kai babbar rabo kuma kai shahada domin kai hijira zuwa ga Allah da zuwa ga Allah subhanahu wataala domin tsira da imani da addini za mu tsaya nan ubangiji ta'ala ya kara mana imani Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh